wasu na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shira. A yau Litinin 28 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
An kashe mutane da dama a wani sabon hari a kasar Somalia. A karon farko shugabannin Masar, Jordan, Iraki sun yi wata tattaunawa ta musamman. An samu karuwar mace-mace cikin kwanaki uku a Yemen.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon gwamnan jihar Kebbi kuma dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Kebbi Muhammadu Adamu Alewu akan kokarin da hukumomi ke yi na ganin an ceto daliban makarantar sakandaren Yawuri da har yanzu suke hannun yan bandaga da kuma wasu daga cikin kalubalen da ake fuskanta wajen yaki da matsalolin tsaro a Najeriya.
Mun lura cewa jama'an tsaro sun yi kadan yan sanda duka duka abin da ke gare mu bai fi 360 ba kuma ramin yan sandan nan gaba daya wato kusan 180 suna wajen aikin gadi na gidajen ministoci gwamnoni kaga abin da kawai ya rage 180 ne kuma bai isa ya bada tsaro ga mutum miliyan 200 na Najeriya ba.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa jami'an yan sandan jihar Borno a Najeriya na zurfafa bincike akan jami'an wata kungiyar agaji ta Faransa da aka kama suna koyan harbin bindiga ba bisa ka'ida ba a birnin Maiduguri. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an waye gari lafiya. Jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai a wani karamin gari da ke tsakiyar yankin Galmudug da safiyar jiya Lahadi. Akalla mutane 30 ne suka mutu daga cikin su fararen hulla mazauna wurin. Waɗanda musayar wuta da aka yi tsakanin ƴan bindiga da jami'an tsaro ya ritsa da su a garin na Wasil. Kamar yadda jami'an yankin suka shaidawa muryar Amurka, ƴan bindigan sun fara harin ne da tayar da bama-bamai da ke cikin wata mota a yankin kusa da wani sansanin tsaro a garin, inji wani jami'an yankin da ya nemi a saka ya sunansa saboda ba shi da damar yin magana da ƴan jarida. Ministan yaɗa labarai na Galmudug Ahmad Shire Falagel ya faɗawa muryar Amurka cewar dakarun yankin sun dakile harin na asuba kuma sun yi asara ga mayakan. Ahmad ya ce sojoji uku na daga cikin waɗanda suka mutu tare da akalla wasu bakwai da suka jikkata. Ya ce mayakan sa kai kusan 100 sun kai hari garin kuma da yawan su ba su dawo da rai ba, amma bai yi wani cikakken bayani ba. A nata ɓangaren kungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ta kashe mambobi 34 na jami'an tsaro. Shugaban Misra da Sarkin Jordan sun yi tattaunawar ɓangarori uku tare da Firaministan Iraki a Bagadaza. Tattaunawar da aka yi a jiya Lahadi ita ce karin farko da shugaban Masar ya je Iraki a tsawon shekaru 30. Tattaunawar ta shafi haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro da muhimman batutuwa na siyasar yankin. Sun taɓo batun ƙoƙari da alkadimi ke yi na ƙarfafa ƙawancen yankin da jaddada tsarin Iraki a gabas da tsakiya a matsayinta na mai shiga tsakani. Iraki ta kulla yarjejeniyar tattalin arziki da kasuwanci tare da ƙasashen Jordan da Masar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Rikici tsakanin ƴan tawaye da mayakan gwamnatin Yemen yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 111 a garin Marib cikin kwanaki uku. Majiyoyin da ke goyon bayan gwamnati sun ce bayan wani sabon farmaki da ƴan tawaye Houthi suka kai, ƴan tawayen da ke kawance da Iran sun zafafa kokarinsu na kwace garin Marib, wanda shine tanga ta ƙarshe da gwamnati ta yi a arewacin Yemen a watan Fabrairu. Kuma yakin yayi sanadiyar mutuwar ɗaruruwa daga ɓangarorin biyu. Fadan da aka gwamza tsakanin ranakun Alhamis da Lahadi yayi sanadin mutuwar jami'ai masu goyon bayan gwamnati 29 da kuma ƴan tawaye akalla 82. Kamar yadda wasu majiyoyi masu goyon bayan gwamnati uku suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, sojojin ƴan tawaye dai ba su tabbatar da adadin ba. Jami'an gwamnatin Yemen sun ce tun a ranar Alhamis ƴan Houthi suka fara kai harhari daga arewa, kudu da yamma, amma ba su iya karya lagon jami'an tsaron gwamnati ba, waɗanda ke samun tallafi daga jiragen yaƙi na rundunar ƙawance da Saudiya ke jagoranta. Waɗannan yankunan sun ga mummunan artabu yayin lugudan wuta daga ɓangarorin biyu da kuma kai harhare ta sama da sojojin ƙawance ke yi, in ji wani jami'in sojin gwamnati.
Madalla, kafin ku ji ƙarin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Fiye da mako biyu kenan da sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta Yawura a jihar Kebbi, inda har kawo yanzu ɗaliban suna riƙe a hannun 'yan bandagar. A wata hira da Murtala Faruk Sanyin ne ya yi da tsohon gwamnan jihar kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar ta Kebbi, Muhammadu Adamu Aliru, ya bayyana matakan da majalisar dokoki da ma gwamnatin tarayya suke ɗauka na ganin an ceto ɗaliban da kuma sha'anin yaƙi da matsalar tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya.
Gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da masarautar Yawuri suna nan suna ƙoƙari ƙwarai da gaske daga cewa an sako waɗannan yaran. Kuma muna 'yan majalisar tarayya da majalisar dattijai muna nan muna sa baki wajen jami'an tsaro su ƙara ƙarfi ƙwarai da gaske su ga cewa lalle an sako sauran waɗannan yaran su dawo wajen iyayensu. Kuma ina son in wanda wannan dama ba iyayen nan haƙuri da su ƙara mamban lokaci, mun san akwai damuwa ƙwarai da gaske, saboda muna jajanta musu duk iya abin da kamata mu yi mu ga cewa an saka wannan yaran din muna nan muna yi.
A kwanakin baya akwai rahotannin da suka nuna cewa kamar dakarun sojojin Najeriya sun yi kawanya ga wannan dajin da inda waɗannan 'yan bindigan suka ɗauki ɗaliban har ma sun yi nasarar kashe wasu, aka kuma ba da rahoton kubutar da wasu ɗalibai. Shin ya ake ciki? Mutane dama na ganin watakila nan da kwanaki biyu ko wani abu haka ana iya murƙushe dukkan 'yan bindigar kana kuma kwato sauran ɗaliban, amma dai shiru kake ji har yanzu.
To, ka san idan akwai irin wannan lamari ba za ka zo kai da ƙarfin bindiga kaɗai ba, saboda in ka ci kamar da ƙarfin bindiga yana yiwuwa ba za ka samu biyan buƙatar fitowa da yaran nan lafiya lau ba. Mu kuma abinda muke so duk hanyar da za a bi dan ƙarfin bindiga zai cuta ma yaran nan. Za mu ci gaba da ƙoƙarin da ya kamata mu yi mu ga cewa lalle an fito da waɗannan yaran. Jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da SSS duk suna nan suna ƙoƙari ƙwarai da gaske, kuma mun yaba da ƙoƙarin da suke yi amma su ƙara.
Wannan al'amari yana ƙoƙari kawo cikas ga sha'anin ilimi musamman a wannan yankin namu na arewa. Shin akwai wani abu da kuke domin ganin ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula a Najeriya baki ɗaya a halin yanzu da ƙasar take fuskantar mawuyacin hali?
Ƙwarai akwai abubuwan da muke da dama musamman ƙarfafa jami'an tsaro. Mun lura cewa jami'an tsaro sun yi kaɗan, don baka misali 'yan sanda duka abin da ke garinmu bai fi 360 ba, kuma ramin 'yan sandan nan gaba ɗaya wato kusan 180 suna wajen aikin gadi na gidajen ministoci, gwamnoni, sanatoci da manyan ma'aikatan gwamnati. Kaga abin da kawai ya rage 180 ne, kuma bai isa ya bada tsaro ga mutum miliyan 200 na Najeriya ba kuma bayan wannan dole a ba su kayan aiki duhun nan babu su kuma akwai karancin kuɗi kwarai wajen aikin ɗan sanda to ita majalisar dokoki da kuma majalisar da cijai ta nazari kwarai da gaske akan waɗannan kuma a yanzu haka akwai budget da aka aiko na musamman don taimakawa ƴan sanda da kuma sojoji a kan sha'anin tsaro kuma majalisa za ta ba da amincewarta da gaggawa don a ga cewa an fara ba da taimako ga jami'an tsaro an ɗauki kuma isassun jami'an tsaro don tsare lafiyar ƴan Najeriya da kuma dukiyarsu.
A gaida Murtala Faruk sanyen da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sabuwar gwamnatin Isra'ila a jiya Lahadi ta yi alƙawarin hada kai da gwamnatin Amurka duk kuwa da cewar ta nuna shakku matuƙa kan fa'idar ƙoƙarin Washington na sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken sun haɗu a birnin Rome wadda ita ce haɗuwarsu ta farko ido da ido tun bayan da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa ta karɓi mulki a ƙasar ta Yahudawa wanda ya kawo ƙarshen ikon shekaru 12 da tsohon firaminista Benjamin Netanyahu ya yi. Kafin tattaunawar tasu, Lapid ya amsa cewar a shekarun da suka gabata an tabka kurakurai a alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu inda Netanyahu ya haɗa kai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican na Majalisar Dokokin Amurka. A wasu lokutan har da nesan ta kai da manyan 'yan jam'iyyar Democrat. Tsarin Isra'ila na aiki tare da jam'iyyun biyu ya yi rauni, in ji Lapid ya ƙara da cewar za mu gyara waɗannan kurakuran tare. Rikici ya ƙaru a Myanmar tun bayan juyin mulkin soji, yayin da dakarun da ake wa laƙabi da 'yan kare kai ke ƙara zafafatin kare sojoji da suke yi. A cewar wani sabon rahoto da ke gargaɗi kan matuƙar asarar rayuka da za a fuskanta muddin gwamnati ta yi amfani da cikakken ƙarfinta wajen murƙushe adawa nan gaba. Myanmar ta shiga cikin ruɗani tun bayan juyin mulkin watan Fabrairu da hamɓarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi tare da kashe sama da mutane 880 a wani samame da sojoji suka kaiwa masu adawa a cewar wata ƙungiyar sa ido a yankin. A wasu yankuna mazauna yankin galibi suna amfani da bindigogin farauta ko kuma makaman da ake ƙerawa a masana'antun daji na wucin gadi sun kafa rundunar tsaro don maida martani. A lokacin da suke mayar da martani, sojojin sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu da bindigogi gami da fada da ƙungiyoyi a arewa maso yammacin jihar Chin da kuma kan iyakar gabashin ƙasar ta Thailand. Idan ta fuskanci ta waye da makamai, mai yiwuwa sojojin Myanmar su yi amfani da matuƙar ƙarfinsu na soji a kan fararen hula. A cewar sabon rahoton ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa mai zaman kanta da ke neman hana rikici.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, jami'an 'yan sanda na ci gaba da zurfafa bincike akan wasu jami'an wata ƙungiyar agaji mai zaman kanta ta ƙasar Faransa su biyu da aka kama a wani otel a garin Maiduguri suna koyan harbin bindiga ba bisa ka'ida ba. Lamarin da ya sa gwamnan jihar Borno ya dakatar da ayyukan ƙungiyar da ake kira AFTED. daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahota.
A yanzu dai jami'an 'yan sandan jihar Borno na nan na sai sun bincike kan wasu mutane 'yan kasar Faransa guda biyu da aka kame a wata hotel da ke cikin garin Maiduguri da kuma ke sirga da koyar haɗin bindiga ba bisa ka'ida ba. An dai gano waɗannan mutane ne a ranar Asabar din da ta gabata wanda kuma suke ci gaba da tsare a hannun jami'an 'yan sanda don binciken dalilansu na ɗaukan wannan mataki na koyar haɗin bindiga a cikin hotel. An dai samu wasu bindigogi guda uku a hannun waɗannan mutane duk da cewa bindigogin ba na gaskiya ba ne wanda ake kira toy a Turanci wanda kuma da su aka ce suna koyan wannan harbi. Sai da abinda ba gano ba shine dalilansu na koyon wannan harbi ba tare da su ko jami'an tsaro ciki ba wanda suke da alhakin ba su daman yin hakan. Haka ne yasa a tuntun mai taimaka gwamnatin jihar Borno shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa wato Dr. Wer Mandara ko ne yana taimako ne ma wannan kungiya ke bayarwa a wannan jiha.
Su wannan kungiya da ake ce ma ACTED sun zo Borno 2017 suka zo Borno suna aiki a IDP camp. Abinda suka rubuta mana a cikin registration din su shine suna taimakawa mutanen da ke camp da kan maganan gyaran waɗannan camp tent dinan nasu da ake kwana a ciki. Da kuma suna taimaka musu game da maganar abinci wani lokaci ana bukata ko rabawa ko wani abin nan haka. Kungiya ce kuma ta kasar Faransa.
To ganin cewa sun kabar sun dan karkata daga manufan da suka zo da ita suna koyar da wannan harbi duk da cewa bugogin da aka samu a wurin su ba na gaskiya ba ne. Kamar ya kuka dauki wannan lamarin?
Mu abin da muka dauki wannan lamarin shine akwai abubuwan da suka ce sun zo su yi. To dan haka muka duba muka ga nan baya daya daga ciki. Kuma duk wani abu da ya shafi maganar security wato maganar tsaro ko defend ko self defense ne ko me zakai ko menene indai na tsaro ne to akwai hukumar tsaro akwai police akwai sojoji akwai civil defense da su ne za su iya baka takarda a rubuce cewa zaka iya yin drill kaza zaka iya yin drill kaza to su kuma ba su je sun nemi wannan takardan ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma duk malaman tsaro akwai inda suke yin malaman tsaro akwai inda suke yin abubuwan da suke yi amma ba a hotel ba. Kaga a hotel sun tayar da hankalin mutane an ɗauka ma barayi ne don mutane hankalinsu ya tashi. Kuma ko da ana yin waɗansu abubuwa haka a wani gari suna yi a hotel balle ma a bisa ka'idar Najeriya ba a yi. A Borno dai ba waje ba ne da za ka yi irin wannan wasan gaskiya sun yi ganganci saboda haka mu a matsayin mu na gwamnati a tunda abu ne da ya shafi abun tsaro dan haka mun an kai su wajen police an gaya ma security an kai su so yanzu abu ya koma wajen jami'an tsaro a bincike su a ga menene dan haka mu kuma mun dakatar da aikin su a Borno sai mun ga sakamakon wannan bincike da za a yi.
Yanzu al'umman jihar Borno na sauraron yadda za ta kaya tsakanin gwamnati da wannan kungiya wanda kuwa makon da ya gabata sai da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zargi kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa da kin sa gwamnatin jihar Borno cikin yadda suke gudanar da ayyukansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin zance ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu fara duba batun basiro na matashi a hannun wani jami'in sirri. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumeli. Malama Aisha uwa ce mai yaya 6 da take zaune a Ruga da ke Maraba a jihar Nasarawa dab da Abuja. Aisha ta shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro take ganin na hukumar tara bayanan sirri ne na Najeriya NIA sun yi awon gaba da ɗanta mai suna Abubakar Sadiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna Ayodele Aina. Wannan lamari ya auku ne a bara, inda tun lokacin shiru ba labarin Sadiq sama ko kasa ya bace bat. Aisha ta dau lawyer mai suna J.A. Onominya da ya rubuta takarda zuwa hukumar NIA don korafin bacewar Abubakar Sadiq da jin ko hukumar ta san inda matashin yake. A amsar da hukumar ta rubuta wa lawyer ta ce Sam Ayodele bai san wannan magana ba, duk da hakika an yi sata a gidansa kuma ya miƙa batun ga ofishin ƴan sanda na unguwar Karu dake Abuja. Yanzu dai ga mahaifiyar matashin malama Aisha.
Ce Aisha mahaifiyar Sadiq ina ruga gaban masallacin Juma'a na ruga.
Wato abinda nake so akwai suna da kuma shi mai gidanki, duk da na san ina da labarin Allah ya masa rafa.
Abdullahi
ba mu labari ruga dai na yankin Maraba ne dake jihar Nasarawa nan Dabda Abuja. To ba mu labari me ya faru, na ganki da takardu inda kike cewa akwai yaron ki da ake rike da shi, me ya faru ne?
Eh to ni ma ban san abin da yake faruwa ba, ina zaune dai shine na gama aikata SAS aka suka zo ne su babbakun kaya haka suna ta dukan Ibrahim yaro na ne shi ma.
Dan ka faɗa mana shin ƴaƴan naki yaron ki guda nawa ne?
Yara na shida.
Hey, dukansu kuma yara ne maza?
A'a, da mata ga mata wace. Matan su uku, wai mazan uku ne. Da Sadir mata kuma uku. Da Sadir da Ibrahim da Umaru da Umar da Zaria da Hawwa'u da Biba, ƴaƴana kenan.
To kuma shi mahaifinsu yaushe Allah ya masa rafa?
Yanzu ya shekara 12.
Yanzu kika je kike zaune da yaran kike kula da su?
Eh ni kaɗai nake, amma dai na almi wani tsoho ina nan tare da shi.
Shi mahaifinsu kafin ya rasu me yake yi?
Ma'aikacin gwamnati ne, amma ya zo ya yi ritaya shi ne muka koma Maraba, Allah ya mai rasuwa.
To ba mu labari, kina ɗauki da takardu da suke nuna akwai wata matsala da ɗaya daga cikin yaran naki, me ya faru ne, mana cikakken bayani.
To wannan yaro dai nawa ni dai ban san abin da ya musu ba.
Wanne ne ɗaya daga ciki?
Sadiq. Saboda to shi wannan yana da sana'a, ce shi ma Sadiq din yana zuwa dai yana lebaranci. Ya dawo kenan gida zai yi wanka, shi ne na ga sun kama Ibrahim suna ta duka. Sai na fito na yana suna neman Adduk. Suna neman Adduk sai na ce.
Waɗanne irin mutane ne suka zo suka riƙa dukan shi Ibrahim?
Yan a'a ne, amma dai su suna da babbakun kaya mutane.
Wato jami'an tsaron nan na sirri, wato NIA kenan kike so ki faɗa ko?
Su ne sai suka zo suna bugun, sai na ce to ka ku kashe mini shi. Sai suka ce a'a duk dan abokin sadin ne, sai na ce to ni ban san shi ba.
Sun nawa ne lokacin da suka zo?
Suna da yawa ba. Dan saboda mota uku ne suka zo da ita, waɗanga da bindigoginsu sun tattara hanya, waɗanga ma da bindigoginsu. Mene ne ya muku? Sai suka ce suna neman Abdul. Abdul suke nema.
Waye ne shi Abdul din?
Wallahi ban san shi ba. Sun ce abokin Sadiq ina ne, sun ce to bari in shiga in kamo muku Sadiq. Shi ne na shigo na ɗauko na jawo yaron cikin gida, ba ya da riga, daga shi sai wando ya tuɓe zai yi wanka ba takalmi. Sai na kawo musu, sai suka ce mama mun gode.
Shi Sadiq din nan kamar shekaransa nawa ne?
Shekaran shi 25.
To kin kuma da aka ce wani mutum da ake nema abokin shi Sadiq ne, kawai sai kika je kika kawo Sadiq kika kawo, me wani tunani ya sa kika aikata haka?
Aina tunanin da ya aikata ba a yanda zan yi, ba zan iya da gwamnati ba, tunda ban san abin da ya musu ba. Shi kuma wanga za su kashe mini shi, yana zaune yana sana'a shi, suna ta dukan shi, dole ne ja wancan nan ba su. Na ce su ba ni lambar waya in dai in ga inda za su kai shi, suka ce ba su ba da lamba amma in ba su tawa, sai ɗauka tawa na ba su.
Faɗa mana me halin shi Sadiq da kika sani tun da ɗanki ne?
To ni dai na rantse da Allah, tun da uban shi ya rasu ba wanda ya taɓa zuwa Maraba, ce ya mai sata, amma dai ba za ka yi shaida ɗan yau ba.
Ci gaba da ba mu labari daga nan ya kai.
Kuma wallahi Sadiq duk cikin yara na ba wanda yake tausaya min, dan ko ƙwaliwan shi yayi zai zo ya ba ni wanki ya nemi ni, komai ya nemi ni.
Muna ji daga nan sai kika ba su shi Sadiq, sai suka kyale Ibrahim suka daina dukan sa kenan.
Daina dukan shi eh, sai suka wuce da Sadiq. Sai shi sai na ce sai shi gobo din, wai shi Ibrahim din ya ce musu in Allah ya yarda ni kuma tunda addu kuke nema sai na kawo muku addu ni kuma ku sako mini kanina shine kenan muna nan muna ta gida addu muka kama addu ranan Monday muka kai shi fulli ta shannan abata ro
shi wannan Abdul din shi ake nema kenan
eh addu suke nema
kuma wata kila suna kun lura suna zargin sa ne kamar da sata kenan ko
eh kamar tare suke
shin ne
ta to su yaran da aka kama su suka zo suka wada mu suka ce ba sadi shi ma a ciki amma su ma an kama su sun zo sun bashi kaya ne yaga kayan shi duka dan yaran da suka kama sun zo da shi yaron makabarta koyi kayan sun zo da dare sun duki kaya ne sun bashi yaga wayoyi ne
muna ji daga nan me ya faru bayan kun kama shi wannan Abdul ko wanda ake zargi da sata ko kai shi wajen yan sanda daga nan me ya faru
daga muka kai shi wurin yan sanda suka yi jira bai zo ya doka ba sai suka kai shi kotu daga kotu sai muka je muka fada ma alkali sai alkali ta ce a mayar da shi mu ci gaba da gidan wanda aka yi masata shikenan sai ne muka je muna yawo sai muka je ma'aikatar su wani ya taimake ni da wani rabin da Ibrahim da ni muka je muka samu wani mutum ya ce to shi bai san labarin ba dan bai taba ji ba ko da yake yayi tahiya amma mu je Karu da muka je Karu sai muka samu wata ladi ko sai muka samu ogansu sai ogansu ya ce shi bai san da magana ba amma gobe mu dawo da muka dawo gobe sai aka ce kes din wurin ladi ne ke tace lalle wani ya zo ma'aikacin shi yan alƙe din ya zo ya kawo ruhar yara sun shiga gida ne sun kwashi mai wayo yana kwance da matar shi akwai bindiga ma bisa garu amma barawun bai dauka ba ya fita to shine ya kawo ruhar ta ce to su ma za su yi shigiya to da ya gano bai zo ya faɗa musu ba su ma sun manta magana kuma shi yaron ma a wurin ma akwai hoton shi da wayoyin da ya kasata sun riga sun san shi ta san shi barawun waya ne inji ita ladi ya aka yi jira aka kira sai ta kira shi ta ce ka taho ga barawun na kama an kawo muka shi ka saki dan shi dan yaron shi sai ya zabe ki ita matar zabe shi ta kashe waya shine da gari ya waye ta ce to magana ya fi kallon ta manyan su sun ce ta cire hannunta don da ta yi ta ya zage su
to daga nan me ya faru
daga nan shikenan sai muka na tashi na dauki lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatar su ogan su ya ce shi ma bai san da magana ba amma ya ba mu sati daya shi lauya ya ce ma lauyan in bai sako ba to mai kara kotu
masu raro saboda karancin lokaci za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar idan Allah ya kai muku zuwa hakanan za mu dirga bakin kanwar matashin wanda dukkan lamarin ya fara akan idanunta sai a kasance da mu a shirinmu na mako mai zuwa yanzu amaririn Nasira da Malika da yake maka shirin ya zo gare ku ni Sarki Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
madalla a gaida Sarki Hashim Gumar yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
an daji cewar jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai a wani karamin gari da ke tsakiyar yankin Galmudug da safiyar jiya Lahadi wanda akalla mutane 30 suka mutu daga cikin su fararen hulla mazauna yankin kana shugabannin Misra da sarkin Jordan sun yi tattaunawar bangarori uku tare da Prime Minister Iraki a Baghdadza tattaunawar da aka yi a ranar Lahadi ita ce karin farko da shugaban Masar ya je Iraki a tsawon shekaru 30 haka zalika an ji rikici tsakanin ƴan tawaye da mayakan gwamnatin Yemen yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 111 a mare cikin kwanaki uku majoyin da ke goyon bayan gwamnati suka ce bayan wani sabon farmaki da ƴan tawaye Houthi suka kai
kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin da Tuba Radio da ne da ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya